This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai ba baya ku baƙiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 27 ga watan Nuwamban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun Abuja yau Laraba ta baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, wato EFCC, umarnin tsare tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello har sai ranar 10 ga watan Disamba ya sake bayyana a gabanta, lokacin da kotun za ta yanke hukunci akan beli da lauyoyinsa suka nema. A yau za mu so ne ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon yadda ake wato yanda hukumar EFCC ke yaki da cin hanci da rashawa a cikin kasar, musamman ma akan batutuwa da suka shafi manyan jami'an gwamnati. Kamar kullun, lambar mu ita ce 202-980-6850. Haka zalika, kamar kowane ranar dare, wato daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa na Salimun Muni Barma, wanda a yau shirin yake bankwana da Ibrahim Idrisa na jihar Adamawa, Najeriya, da Abdulgafar Hussein da ke jihar Ashantin kasar Ghana. Dukkansu masu ba da horo ne a fannin kere-kere na kayayyakin fata, kuma masu fama da nakasa. Amma kafin nan, ga Ibrahim da cikakkun labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurari, da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Laraba, rundunar sojin Lebanon ta ce za ta tura ƙarin sojoji zuwa kudancin kasar don su taimaka wajen saka ido a sa'o'i na farko na aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka cimma tsakanin kungiyar mayakan Hezbollah da rundunar sojin Isra'ila. Yarjejeniyar wadda aka cimma bayan shafi watanni 14 ana gwabza yaƙi ta kan kama ga dukkan alamu. To, amma rundunar sojin Isra'ila ta ce ta yi ɓarin wuta kan wasu ƙauyuka biyu a kudancin Lebanon, wato Kiyam da Kufar Kila, inda sojojinta suka buɗe wuta bayan da suka bankaɗo wata mota a wurin da bai dace ba, wanda hakan ya tilasta ma motar komawa da baya. Dubban mutanen da faɗan na Isra'ila da Hezbollah ya raba da muhallansu sun yi cunkus kan titunan kudancin Beirut, yayin da suke ƙoƙarin komawa gidajensu da ke wasu ƙauyuka da garuruwan da akasari har-haren sojojin Isra'ila ya ruguza. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gabatar da sunan General Kate Kellogg a matsayin wanda yake so ya zama mataimakinsa kan, wato mai taimaka masa kan harkokin Ukraine da Rasha. General Kellogg, wanda general ɗin soja ne da ya yi ritaya, wanda kuma ya taɓa zama babban mai baiwa Trump ɗin shawara kan harkokin tsaro, ya kasance kuma mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa a tsohuwar gwamnatin Trump, Mike Pence. Trump ya yi wannan shelarce a shafinsa na Truth Social da cewa, tun da farko yake tare da ni, tare kuma za mu samar da zaman lafiya iya iyawarmu, mu maido da zaman lafiya a Amurka da ma duniya baki ɗaya. A halin da ake ciki kuma, yau Laraba, shugabar ɓangaren zartaswar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi gargaɗi cewa Turai a tabakinta ba ta da lokacin wargi a wajen buƙatar inganta tsaro da gogayya a duniya, yayin da 'yan majalisar dokokin Turai ɗin ke shirin yin na'am da sabuwar tawagar ɓangaren zartaswarta don fara aiki, da take jawabi ga majalisar dokokin tarayyar Turai a Strasbourg. Von der Leyen ta ce tawagarta ta kintsa tsaf don fara aiki gadan-gadan wajen tunkarar ƙalubale masu ƙaruwa waɗanda ƙasashen ƙungiyar ke fuskanta, musamman ma yaƙin Ukraine wanda ake gwabza shi a kan iyakokin ƙasar. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da haɓaka kimiyya da fasahar zamani, ko cutting edge technologies, a sassan duniya, ƙasashe masu tasowa ma ba a bar su a baya ba. A nahiyar Afirka, ana taɓasa iri-iri a wannan fagen, na baya-bayan nan sun hada da manyan tarukan da aka yi a wannan shekara ta 2024 ciki har da na Africa Tech Summit ATS a birnin Kigali na kasar Rwanda da taron Science and Technology Innovation STI a birnin Nairobi Kenya da kuma taron The World Conference on Artificial Intelligence na manhaja mai tunani ko AI a Afirka ta Kudu. Hasalima a Najeriya, tuni jami'o'in kimiyya da fasaha suka shiga kulla alaka da takwarorinsu na yammacin duniya don cimma wannan burin. Kamar dai yadda rijista na jami'ar Cosmopolitan da ke Abuja Dr. Mani Ibrahim Ahmad ya zo kare yi da wasu jami'o'in da cibiyoyi kuma na Amurka. Don haka, bayan da Dr. Ahmad ya kawo ziyara a nan sashen Hausa, na tambaye shi karin bayani kan wannan yunkurin da suke yi, sai ya ce:
Tahowa da muka yi yanzu na musamman ne domin sabuwar jami'a da muka kafa a Abuja, wato Cosmopolitan University. Mun zo ne domin karfafa aiki tsakanin jami'a da jami'o'i da suka ci gaba sosai a Amerika, wato jami'o'i da suke da irin muradin jami'anmu. To, a cikin jami'o'i da suka ci gaba a duniya irin wannan harka suna nan a San Francisco, wajen da ake kira Silicon Valley. To, a cikinsu akwai jami'ar Stanford. Mun samu mun je mun zauna mun tattauna tare da su. Dama harkar jami'a harka ne na haɗayya. Ba a kafa jami'a domin gasa. Kowane lokaci ana son jami'o'i ya zamanto cewa suna tuntuɓin juna, ana aiki tare. Shi yasa kaga cewa muka zo nan suka karɓe mu da hannu bibbiyu.
To, kafin mu koma kan Silicon Valley, akwai kuma wuraren da kuka ziyarta da kuma ke da nasaba da?
Wato, akwai mun je Dayton, Ohio. Dayton gari ne mai tarihi. Su Wright Brothers, wannan mutane suka fara jirgin sama a duniya, daga wannan Dayton din suke. Kuma akwai jami'o'i a Dayton wanda aka karfa domin a raya irin wannan hazaka da kwazo na wayannan Wright Brothers din.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ku bari mu je ga rahotonmu. Babban kotu da ke zamanta a birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin mai shari'a Maryam Anine, a yau Laraba ta baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, wato EFCC, umarnin tsare tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello har sai ranar 10 ga watan Disamba na wannan shekara, lokacin da kotun za ta yanke hukunci akan beli da lauyoyinsa suka nemi kotun ta yi masa. Har ila yau, mai shari'a Maryam Anine ta baiwa hukumar ta EFCC umarnin tsare wasu mutum biyu da suka hada da Umar Oricha da Abdulsalam Hudu, waɗanda suke wato su ma ake zargin su da hada kai da tsohon gwamnan wajen karkatar da biliyoyin naira, wanda yawansu ya kai biliyan 110 tsawon shekaru 8 da tsohon gwamnan Yahaya Bello ya shafe yana mulki ta jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya. Daga Lakwaja, wakilinmu Ahmed Muhammad Dan Asabe ya aiko mana da wannan rahoto.
Tsohon gwamnan jihar Kogin Yahaya Bello da sauran mutane biyun da hukumar ta EFCC take zargin su da sama da fadi da kudaden jihar sun musanta laifuffuka 16 da hukumar ta EFCC take zargin su da aikatawa. Idan za a iya tunawa, a jiya Laraba ce tsohon gwamnan na jihar Kogi ya mika kansa ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa, wanda ke zargin sa da karkatar da kudaden gwamnati, inda rahotanni suka bayyana cewa jami'an na EFCC sun dauki sawoyi suna yi masa tambayoyi kan zargin da ake yi masa na almunda'ana. A yayin da wasu rahotanni suka ce an kama shi ne, wasu kuma na cewa ya je ofishin EFCC ne da kansa tare da lawyoyinsa. Na samu zantawa da wasu al'umman jihar Kogi, inda suka bayyana ra'ayoyinsu.
Sunana Abdullahi Mai Kano, mazaunin Lakwaja, mutumin Lakwaja ne a jihar Kogi. Game da Yahaya Bello da ya kai kansa, tsohon gwamnan jihar Kogi da ya kai kansa jiya ga hukumar EFCC. Wannan shi ya fi masa domin wannan boye-boye ba zai kai koyina ba, kuma musamman ma tunda case din dama yau aka sa aka ce za a yi shi an ajiye shi zuwa 27 ga wata, wato yau kenan. Kaga je zaman ne dole je domin sun je su shi gwamnan yanzu Ododo ya je sun je Supreme Court, hawa su gwamnan suka bi shi cewa a soke EFCC. To tunda an yi watsi da maganan daga Supreme Court, ai kaga dole je zuwan nasa shi ya fi kuma maganan cewa is not guilty. Eh, to dama shi mai laifi haka yake ai, kuma shi kansa wanda ke da laifi ba a ce masa mai laifi sai dai an same shi da laifin, saboda haka ana zarginsa ne. Da ya je ne gona Darius da ya je bai wuce ba, ai gonan Edoma da ya sauka kwanan nan an ce EFCC suna watching su, an kuma kama wasu daga cikin mutanensa. Amma ka gani in ya ce yana ready za a gayyace shi, boye-boyen da ya dinga yi wajen wata bakwai da wani abu da ya dinga boye-boye, ai ba da lokaci ne.
Ahmed Ali Suleiman, a kan maganan kamo yaya Bello da aka yi, wannan dama ai ba wani sabon abu ba ne, a miƙe kansa da ya yi kuma da yake wajen yanzu da ake ta maganganu a kai, wannan ba wani abu ba ne. Su faye shi ma ai sun kai kansu, kuma duk wani abubuwan kuma da an kilani su shi ma kansu da kamar ya kai kan shetan bai ne da wannan maganan da ya riga ya wuce ku. To saboda haka wannan abu da zargi dama ake masa, kuma kowa san yadda zargi yake. To Ubangiji alamu da ma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da zai zama alheri ga koge sai Ubangiji Allah ya tabbata mana.
Na sabi labaran ni a garin Lokoja nake zaune, ni kuma dan siyasa ne. A gaskiya waɗannan abubuwan da ya dinga faruwa a Kogi State gaskiya mu ba mu ji daɗin shi ba. Farko dai lokacin da wannan gona ya hau shi Yahaya Bello mun yi farin ciki da hawansa, amma daga baya mutane suka dinga cara ana cara ana cara sai abun ba zai dame mu. Ba dai ƙarshe dai da ya zo gama gwamnatin shi nan, wannan abun da yake faru din nan ya kamata ya mika kansa tun farko. Ai ba shi kadai fara yin gona ba, wani bai yi ba, wadansu sun yi sun mutu, wadansu suna nan a raye. A duniyan nan ba wanda bai da laifi, amma shi abin da ya zo ya ba mu takaici maimakon ya mika kanshi tun farko, bai mika ba, yana ta guje-guje sai daga baya ya zo mika kanshi. Saboda haka nan wannan abu ya zama abun kunya ga 'yan siyasa ma, don suka san siyasa ga baki daya. Saboda haka nan shari'an nan da za a yi ba wanda zai shari'a sai Allah, saboda haka ba mai laifi kuma ba wanda kuma bai da laifi. Amma shi kansa ya san ya yi laifi, mu ma da muke magoya bayansa mun san ya yi laifi. Amma duk da haka dai da ya mika kanshi nan, to shi ya fi da a dinga ana neman shi kamar gafiya, ana neman shi a juji, ana neman shi a rami da sauransu. Da ya mika kanshi nan ai kowa ya yawa da yawa an ji daɗi. To amma yanda 'yan uwansa yaransa suka je suka dinga wannan abubuwa kotun nan, shi ne bai game mu ba, ai ba shi kada aka.
Tun a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara ne dai tsohon gwamnan ta jihar Kogi ya shiga wasan ɓuya da hukumar EFCC, har kawo yanzu da ya mika kansa ga hukumar domin fuskantar shari'a akan zarge-zargen da hukumar take tuhumarsa da aikatawa. Duk da kokarin da nayi na jin ta bakin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kogi Kingsley Fawo game da hukuncin da kotun ta yanke, ya citira na aika masa da sakon kata kwana amma bai bani amsa ba a lokacin hada wannan rahoto. Ahmed Muhammad dan Asabe, sashin Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
Ta gaida Ahmed Muhammad dan Asabe da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da Suleiman Mun Barma zai kawo mana shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Mumuni Barma. Yau muke bankwana da Ibrahim Idris na jihar Adamawa Najeriya da Abdul Gaffar Hussein da ke jihar Ashantin kasar Ghana, dukkansu masu bada horo a fannin kere-keren kayayyakin fata.
Dan Allah ya jarabce ka da nan kasa. To kar da ka ji wani dasu ko wani kasawa a zuciyarka cewa Ubangiji baya son ka ne maka haka. To ka sani fa ya fi son ka ne ma maka haka. Don wallahi bana mantawa a dalilin wannan sana'a inda na je, wanda ina tabbatar da cewa idan da kafata ba zan je wannan gurin ba.
Wannan ya gani yana ya zo kan su shanmiki yana ya kira ni ya ce takalmin kaza yake so karbin jinsi kayan zun mai aiki.
To idan ba a manta ba, a makon jiya an ji irin gudunmuwar da bakin shirin ke bayarwa a yunkurin samar da aikin yi ga nakasassu har ma da waɗanda ba nakasassun ba a Ghana da Najeriya. Abinda ke fayyace irin basira da girman matsayin da Allah yi wa masu bukata ta musamman a sahun al'umma. A yau, Master Trainer Ibrahim Idris, wanda shine jagoran kungiyar guragun jihar Adamawa, ya tunatar da hukumomi da takwarorinsa na kasassu kan nauyin da ya rataya a wuyan kowanne a fafutukar saka wannan rukuni na al'umma cikin kyaukyawan yanayin rayuwa. Ya kuma fara da zayyana irin kalubalen da ya fama da su a baya.
Bana mantawa akwai lokacin da aka ce wata jam'iyya za ta yi takalma saboda za a fita set. Ana sa hula na jam'iyya, riga na jam'iyya, sai aka kawo shawara ya kamata a nemi takalmi ma na jam'iyya. To na taɓa bugo takalmi na nima in nemi wannan kwangila na kai, sai aka shiga da aka je ana kan mitin ne ma, amma da aka kawo takalmi na sai gaba ɗaya aka watsar da kowane takalmi sai aka ɗauki nawa za a yi. An ce an ba da oda aftar da kwangilan a kawo mini, daga baya sai na ji abun an ɗauki takalmi an kai kasuwa ana ta neman waye zai iya yin wannan takalmi. Daga ƙarshe dai ina gaya maka wannan aikin ban same shi ba, an kai shi Jos ne. Aka je ana buga su a can Jos, wanda ba su kai nawa inganci ba. Daga baya suka dawo suna ta complain cewa wannan takalmin ba yanda aka kawo shi farko ne aka je aka yi su ba. To wannan abun kaga na dan samu kalubale, wanda a wancan lokacin ina tunanin lallai wanda nake tare da su nake koya musu aiki da kuma wanda muke aikin tare ina gaya musu to akwai alkhairin da nake tunani zai shigo mana na kwangila na takalma in Allah ya yarda. Mafi yawancin mu wani zai samu abun da zai sai ya ajiye ko da wani lokaci zai gani in na samu wannan kungila. To kaga wannan za a iya cewa saboda na ƙasa da Ubangiji min ne yasa suka yi haka, saboda kar su kami ni arziki.
To yanzu wani kira kake da shi ko shawara da ƴan uwanku masu bukata ta musamman?
Ina so dukkan wasu al'umman Najeriya ko duniya baki ɗaya su sani na ƙasa ba kasawa bane. Idan Allah ya yi
sunan shirin kenan ma.
To idan Allah ya jarabce ka da na ƙasa, to kar ka ji wani ɗas ko wani kasawa a zuciyarka cewar Ubangiji baya son ka nema kaka. Don wallahi a dalilin wannan sana'a inda na je, wanda ina tabbatar da cewa idan da kafata ba zan je wannan gurin ba, saboda na shiga fadan masu martaba fili daban-daban. Akan kai ni akan keke na a tura ni in je in gaisuwa a matsayina na malamin da aka turo ni garin in koya wa matasan su sana'a. Wanda da na tunanin inda lafiya na ne ba zan iya samun ganin wannan mutumin ba, kuma wannan darajar sana'a da nayi ne kai ni wannan guri. To ina zaburar da ƴan uwanmu na kasassu ko masu bukata ta musamman su yunkura su shigo kungiya na masu bukata ta musamman. Akwai sana'o'i daban-daban-daban da ake koyarwa, kada su zauna su ga don Allah jarabce shi da na kasashe sai dai a bi kororo-kororo titi-titi ana roko har a zo ana zubar da mutunci.
To su kuma gwamnati da kuma su hannu da shuni, wani kira za ka yi gare su?
Ina kira ga gwamnati don Allah don Annabi ta mai da hankali a nan ma'aikata tamu ta masu bukata ta musamman a inganta mana shi, a mayar mana da shi kamar babban kamfani ne mai zaman kanta da za a yi rika buga sana'o'i daban-daban a ringa fitarwa domin a samo man mutanenmu sana'o'i da za su dogara da kansu domin su kaucewa barace-barace. Na biyu, domin a samo ƙarin tattalin arziki ma mutanen Adamawa. Na uku, domin a rage wa matasanmu masu lafiya da waɗanda suke sace-sacen nan sana'o'in da za su dogara da kansu. To ina jawo hankalin gwamnati, ya kamata duk wani abun da za a yi a ringa tunawa da mutane mu, muna da master trainer daban-daban. Sannan ƴan kasuwa da masu hannu da shuni, muna ƙara roƙonsu don Allah ringa zuwa suna ba mu kwangila, musamman irin takalma, irin domat na makafi ko kujeru ko wasu abubuwa da muke yi da hannunmu.
To haka shi ma Abdulgafar Hussein mai ƙere-ƙeren takalman fata kuma ɗan wasan ƙwallon kwando na guragu ya gargaɗi takwarorinsa a kan muhimmancin sana'a, domin tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke nisantar da mutum da bara. Ɗabi'ar da a ƙasashe masu tasowa masu mutuwar zuciya ke mayar da ita sana'a. Cin zarafin da wasu mutane ke yi wa masu bukata ta musamman a Ghana na damun ƙungiyoyin irin waɗannan mutane, dalili kenan suka dukufa da gwagwarmaya don ganin gwamnatin ƙasar ta kafa dokar da za ta taimaka a kawo ƙarshen wannan al'amari mai kama da nuna ƙyama.
Kana tafiya, wani na kallonka, ya san sunanka amma zai dauki sunan ciwonka ne ya kira ka da shi. Ana ya ce ma gurgu, yan wayenmu suna ba mu complain dewa game ga mutane. Amma akwai wani abin ganga da mu muke yi yanzu haka. Muna son a pass muna wani law. In dai parliament suka pass wannan law, to sunan mu gurgu ya kare. sai dai ka kira mu da sunan mu, don ka kira mu da su gurgu za ka kai ka court ka je ka ansa ka fadi abin da yasa.
Wani shawara za ka baiwa masu fama da nakasa kan su kuma su yi kokari su yi dogaro da kai kaman yanda ka sa abubuwa biyu a gaban ka a rayuwa, ga sana'a sa'annan kuma ga kwallon kwando na guragu?
To abin da zan gaya ma yan waye na guragu, wallahi summa tallahi bara ba aiki bane, in kana bara kaman zuciyanka ne ya mutu. Sai sa ina roƙon su saboda Allah da Annabi su barbara su nemi sana'a, kadan kadan baka sauri, in kana sauri baka samu, amma kadan kadan ka samu da ikon Allah. Wani guda biyu da nake samu nake da shi nake ci abinci.
Takalmin kenan ko?
Saboda wannan ya gani yana ya zo kan social media na ya kira ni ya ce takalmin kaza yake so in karbin jin sai ka yanzu mai aiki.
In na fahimta kana kuma amfani da shafi irin na Facebook haka kana aiwatar da harkokinka wanda ke barka ke samun kuɗin shiga ne da kullu?
Ina yi wannan kuma duka. Shi sa ni rokona ne da nake jama'a wanda ya gan abin gana duka kan wannan shafin duka yayi kokari ya kira ni, namba na duka na kai.
To masu sauraro, nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakinmu da wakilan muryar Amurka Salisu Garba a Adamawa da Hamza Adam a Kumasi, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla gaida Sulaiman Muni Barma, kamar yadda muka faɗa muku a baya, za ku kira je ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon yaki da cin hanci da rashawa da hukumar EFCC take yi a Najeriya, musamman akan batutuwa da suka shafi manyan jami'an gwamnati. Lambar mu 202-980-6850, a kira mu domin bayyana ra'ayi. To muna da kiran farko daga jihar Kaduna, wani ne a Kaduna? Wani ne daga jihar Kaduna? Malam na Kaduna kana sauraron mu? To idan malam na Kaduna baya jin mu. Yawa, barkanmu da aiki. Ina sunan malamin?
Sunana Ibrahim Alaram daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim, duniya na sararinka.
To dangane da wannan aiki da hukumar EFCC take, gaskiya za mu iya cewa wasan yara ne kawai. Shi shugaban wannan kungiya ya taɓa wata furuci cewa idan har bai kamo shi ba a wasu kwanaki, to zai sauka akan mukamin shi. To sai ga shi wannan lokacin da ya ɗauka ya kai kuma bai kamo shi ba, yana nan kuma akan kujeran shi. Illa iyaka kawai gwamnati na amfani da wannan hukuma wajen cin mu wata bukata tata, musamman na siyasa ko kuma wani abu daban. Fatan mu dai su gyara aikin su, su aiki bisa ga doka da yanci, duk wanda ya taka doka shi ma a taka shi.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu kada zuwa jihar Kebbi. Wani ne a Kebbi? Wani ne a jihar Kebbi?
Baba Yakubu Makeri, kana magana da dan Asabe mai fata daga Yawi.
To dan Asabe, bismillah.
To ni a wuri na fa Yahaya Bello ba mai laifi bane, sai yan har kotu ta tabbatar da laifinsa, an kama shi da laifin tuhumar da ake masa na yayi rubda ciki da dukiyar al'umma jihar Kogi. Domin akwai waɗanda aka kama da laifi dumu-dumu a Najeriya ba a musu komai ba. A tarihin Najeriya, gwamnan babban mulkin Najeriya Emefiele, babu irin ɓanna da bai yi ba lokacin da ana shari'an nan a buri-jiri, amma da tafiya sai tafiya sai ka ji shiru kamar a shuka dusa. Saboda haka idan za a yi hukunci da gaskiya, a sa hukunci da gaskiya. Kowa ya san cewa Najeriya akwai shafaffu da mai, duk laifin da suka yi ana wanke su. Ni a wuri na wannan kogi, wallahi ba.
To bari mu taka wa dan Asabe birki, mu je jihar, wato mu je Kwantagora a jihar Niger. Wani ne a Kwantagora?
Baba Yakubu Makeri, kana magana da injiniya mai gero Makeri, Kwantagora, jihar Niger.
To injiniya, bismillah.
To wato mu hukumar FCC, ai mu abu ya zama kamar wasan yara. ko wanda a cikin gonaki ko ka ji an ce za a yi ba a yi mai komi to kaga kullu ake za a yi kaza za a yi kaza shekara nawa muna gani ba mu taɓa ganin wanda a jami'an gwamnati ko kuma yanzu ta aiki a kan shi ba sai dai wani can daban wanda a ko can tsoho na da ne a dinga amma dai kana cikin gwamnati NCC ba ta aiki a kan ka za a ce za a haɗu sai dai mu zuba ido mu gani ba za a ce ba ba ya kuma kiri na gode injiniya mai jiyar makeri kwanta gore jihar Niger.
To mun gode injiniya bari mu sake zuwa jihar Kaduna wane ne a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum assalam.
Baba ku makeri barka da yammaci.
Yawwa Alhaji Musa.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To bismillah.
Yawwa sai wallahi interestin mu ya dauke gaba ɗaya ban maji maudu'in ba.
Ya kuke kallon wato yaki da EFCC take yi na cin hanci da rashawa a Nigeria musamman batun da ya shafi ainihin manyan jami'an gwamnati.
So wannan baba ai wannan magana na maganar yaki da ake a Nigeria. Ka san wani abu ne idan ka san Hausa sai wata kar magana sai akwai dan mowa da dan gora a Nigeria. In dai aka ce kana da wani matsayi a gwamnatance EFCC in dai a Nigeria ne ba za ta iya bincika ka ba. Kawai ana bincika wanda ake gani yau misali ina da tsayar gwamnati ne ba na da tsayar gwamnati za a iya bincika ta amma in dai kana da tsayar gwamnati to kai dan lele ne a Nigeria. Kuma cin hanci da rashin wannan shi na ɗaya daga cikin abin da yake kashe Nigeria yake kashe mana cigaban Nigeria.
To mun gode Alhaji Musa har yau dai a jihar Kaduna wane ne a Kaduna.
Salamu alaikum baba kuma sai ina maka fatan alheri.
Wa alaikum assalam.
Sunana Yakubu Dutch sabon gosu ban na kiran waya daga nan garin Kamuri kuma ya fata ya kula zangon ka ta local gwamnan Kaduna state.
To bismillah Malam Yakubu.
Yawwa baba Yakubu Mekeri inda ake yi ra'ayi na ne magana ga kuma da Nigeria da an kawo da ita dalilin ko shi ne gwamnati da take amfani da su saboda biyan bukatun ta idan ta biya bukata in ka kula duk gwamnatin da take ci idan ba ka tare da gwamnatin da tura maka EFCC idan kuma kana gwamnati a dawa ne ai kana gwamnati mai ci da ka tira saboda ka mu ba ta amfani ko ta fita ma Nigeria wannan kungiyar.
To bari mu je jihar Jigawa wane ne a Jigawa.
To sabu turu mai nama garin gida karamar kuma da jihar Jigawa Nigeria.
To bismillah.
To da gaskiya ni mai girma gwamna na zan yi ba Muhammad Umar Dan Modi da ya dauki wata hanya tun daga kwanar cuwa su ta tafi cikin kowa ta ba garin Ila ubangiji wannan gwamna namu Allah ya saka mana alkhairi saboda duk gwamnan da aka yi hanyar ta mu ba wanne mana hanyar ba shi ba yanzu ya yi mai girma gwamna Dan Modi gaskiya ubangiji Allah ya raba hiri duniya lafiya ya ta yi lafiya ka ba tulu na ban da Ila karamar kuma ta rajiya Jigawa.
To mun gode kwarai da gaske da wannan kuma kira muka kawo karshen kiran mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu ba ku wata damar. To da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen yau Laraba rundunar sojan Lebanon ta ce za ta tura ƙarin sojoji zuwa kudancin ƙasar don su taimaka wajen saka ido a sa'o'i na farko na aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka cimma tsakanin ƙungiyar mayakan Hezbollah da rundunar sojan Isra'ila. Yarjejeniyar wadda aka cimma bayan shafe watanni 14 ana gwabza yaƙi ta kan kama ga dukkan alamu. To amma a rundunar sojin Isra'ila ta ce ta yi barin wuta kan wasu ƙauyuka biyu a kudancin Lebanon wato Kem da Kefkila inda sojojinta suka bude wuta bayan da suka bankaɗo wata mota a wani wurin da bai dace ba wanda hakan ya sa motar ta koma da baya. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gabatar da sunan General Kate Kellogg a matsayin wanda yake so ya zama mai taimaka ma shugaban ƙasa kan harkokin Ukraine da Rasha. General Kellogg wanda general ɗin soja ne da ya yi retire wanda kuma ya taɓa zama babban mai bayama Trump shawara kan harkokin tsaro ya kuma kasance mai bayar da shawara ga harkokin tsaro na mataimakinsa a baya shi ma.
To mu masararau da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe za ku ji wasu abokanmu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa saƙon taya murna ga iyalan Malam Salisu Idris da na Malam Umar Pambeguwa wanda za a ɗaura aure 'ya'yansu wato Aisha Salisu Jili da angonta Ibrahim Umar kamfan Beguwa a ranar Asabar mai zuwa, wato 30 kenan ga wannan wata, wanda za a yi a sabuwar dakata wato Kawaji layin Alhaji na Kanwa a jihar Kano kenan. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zira ɗaya ba. A kwana lafiya, wassalamu.